بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينزو دمك مغانا safiyar ranar Litinin ce da ta daidai da 15 ga watan Ramadan, hijira na da shekara 1432, daidai da 15 ga watan Agusta shekara ta 2011. Wannan shine kasar na 54 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin Fiqh Sira, wallafar Professor Zaid Abdul Karim Zaid, Allah ya saka mishi da alkhairi. Mun karanta tarihin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da ya ga tsanani ya yawaita ga sahabbai, ya ce to su yi gudun hijira su tafi wurin sarki Najashi a ƙasar Habasha, saboda sarki ne duk da ba musulmi ba, amma baya bari a cuci wani a ƙasar shi. Sahabbai suka ce, suka je suka ga ƙasa mutanen kirki ne masu gaskiya, suka ji daɗin zama da su, suka zauna suna ta ibada su. Muka ji cewa wannan ya faru ne a shekara ta 5 bayan aiko da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Idan ka fahimci wannan da kyau, sai ka ga cewa ashe al'ummar musulmi inda duk za su samu natsuwa su yi addinin su, to shine wurin zama gare su. Wannan na daga cikin mas'alolin da yau zamu zo mu tattauna akai insha Allah ta'ala. Bayan wannan kuma muka ji cewa mutanen Makka sai ba su haƙura ba, saboda haka mutanen Makka makiya ne na Annabi da sahabbai dangane da addini, ba makiya ba ne na Muhammad da Abubakar kawai, wato ba suna ƙin su a matsayin su na ƴan uwansu ne Qurayshawa ba. Domin kamar yadda za mu zo mu tattauna, makiyinka in ya auna ka gaba yaga kayi nisa da shi, shikenan sai ya kyale ka, to asali kai yake ƙi. Kisa kaga daga cikin tsafe-tsafe da suka shahara, wanda sun shahara a ƙasa Hausa ake ce musu kuciya, makiyanka ne sai ya maka asiri, shikenan sai ka rabu da gidanka ko ka rabu da ƙasar ko ka rabu da garin, shikenan hankalin shi ya kwanta. Shi dama dai abin da yake da muhimmanci ka nisance shi, to daga lokacin da ka nisance shi sai ya kyale ka. To amma maki dangane da addini, ko ka bashi wuri zai ci gaba da bin ka da bita da kulli a duk inda kake. Waɗannan mutane Qurayshawa makiya ne na Annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai, makiya kuma dangane da addini. In ba haka ba, waɗannan matasa tun da suka yi gudun hijira suka bar Makka, da sai a kyale su. Amma sai kuma aka bi su wurin wannan mutum da suka yi gudun hijira, cewa to a dawo da su, za a zo a ladabtar da su, sun saba kaza, sun saba kaza, sun saba kaza. Ko kun fahimci wannan da kyau jama'a? Malam yake cewa nakifu ma'a hadhihi alhijra, mu dan tsaya a wurin wannan tarihin wannan hijrar ta sahabbai, linastafida minha ma yali, domin mu karu da fa'idojin nan masu zuwa kamar haka. Awwalan, na farko, lam yatamakkan sahabatu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama min ibadati rabbihim bi amnin wa tuma'ninatin fi makkah bisabab iza'i quraish lahum. Malam yace kaga dai sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba su samu damar yin ibada su bauta wa ubangijinsu a cikin lumana da natsuwa a Makka ba, saboda mai cutarwar da kafirai suke musu. Kaji abin da ya hana su? Su asali ba cewa suke dole a yi musulunci a Makka ba, ba cewa suke dole kowa ya salla ba, amma su a basu su bauta wa ubangijinsu a cikin aminci da lumana da natsuwa, haka ba ta samu ba. ولم يبقى امام هؤلاء الصحابه الا ترك الوطن والاهل والمال. To yanzu ba wata shawara da ta rage wa sahabbai sai dayan abu biyu, ko dai su ainihin wato bar kasarsu da iyalai da dukiyarsu, min ajli al-aqida, don su kiyaye wannan aqida ta su ta cewa Allah ɗaya ne, kuma Muhammad manzon Allah ne, kuma musulunci gaskiya ne. To kun ji zaɓi na ɗaya da suke da shi, ko dai don su tsare wannan imanin nasu su bar ƙasar, aw tarkul aqida min ajlil watni wal ahli wal mal, ko kuma su ainihin bar wannan aqida tasu da wannan imani nasu, su bar musulunci saboda ƙasarsu da ainihin wato iyalai da dukiya. Yanzu ɗayan abin da ya rage musu kenan, imma su yi ridda a basu su zauna lafiya, imma su tsaya akan addini a cutar da su, to ko dole su bar ƙasar. Ɗayan abu biyu, fakhtarul aqida, sai sahabbai suka zaɓi aqida da imani da musulunci. Wa faraqu awtanahum, suka rabu da ƙasar tasu. Wa ahlihim, suka rabu da iyalin nasu da dangi. Min ajlil muhafazati ala dinihim, saboda su kiyaye addinin su. Malam yace wa hakazal aqidatu fawqa al ahli wal mali wal watan, dama haka aqida take, haka imani, haka musulunci yake, yana sama da iyalai da dukiya da kuma ƙasa. Dan haka duk lokacin da ya zama ɗayan asara biyu za ta haɗu gare ka, imma ka yi asara addininka ko ka yi asara dukiyarka, to sai ka haƙura da dukiyar, ka riƙe ainihin addini. Kun ji mas'ala ta farko da ake so a tattauna, ka tsaya ka lura waɗannan sahabban sun sadaukar. Karka ce talakawa ne zallansu, karka manta akwai Uthman. Uthman a Madina ya kasance shine matsayin kundila a cikin kanawa a zamanin nan. Da mun kawo takaitaccen tarihi, suka ce kundila wani ɗan kasuwa ne, da duk abin da ya dagari wani ɗan kasuwa a Kano, don aka kai mai shi ko zai iya siye. Kisa har abin ya zama salon magana a cikin kanawa, sai a ce ai ya gagari kundila. To duk abin da ya gagari kundila kenan, babu wanda zai iya. To sayyidina Uthman shine kundilar Madina. Ko kun fahimta? Duk abin da aka kawo a Madina din nan, saboda kuɗi da Uthman yake da su, aka ce bai taɓa sai ya ce aje a dawo ba. Wani lokacin ma yana kasawa ne, sai zai ce ga kaza, ga kuɗin a buhu kawai, in ka sallama shikenan. Ko kun fahimta jama'a? To haka al'amarin yake. Amma kun ga hadda Uthman ya baggare, kana jin idan zai tafi zai iya kwashe dukiyar shi tafi da ita? Dole ya bar su. Sannan ku dubi Abu Salama, mijin Ummu Salama, mutum ne mai zurriya da yawa, amma mun ji tarihi daga shi sai matar, ƴaƴan fa, dangin fa, ya rabu da su. To haka al'amarin yake a kowane zamani. Idan ka ce za ka yi musulunci za su kuntata maka, to sai ka haƙura, sai ka zaɓi musuluncin. Duk abin da ka rasa Allah zai mayar maka shi daga baya. Abdurrahman ibn Aufin, kamar yadda muka faɗi a baya, ɗan cirani ne daga ƙauyensu na Makka, ya shigo cikin garin Makka, ya fara kasuwanci, sai Allah ya azurta shi. Bayan kwana biyu ya karɓi addinin musulunci, sai ya nufin zai hijira, sai suka ce su ba su da matsala da shi game da ya hijira, don dama zuwa ya yi, wanda ya zo kuma ya ce zai fita ba laifi. Amma matsalarsu su dukiyan nan bai shigo garin da ita ba, to ba zai yi kuma ya fita da ita ba. Sai ya ce amma dai ina da arziki a matsayina na Balarabe, in ɗauki kwari da baka, in ɗauki takobi, sannan in ɗauki raƙumi guda ɗaya da zan yi tafiya da shi. Suka ce ƙwarai da gaske. Sai ya ɗauka ya fita. Yana isowa Madina, sai Annabi ya ce mishi sallallahu alaihi wasallam, ya ce kasuwancinka ya yi riba, ka bar musu dukiya, ka taho da imani. Aka ce to ga gida za a baka, ya ce Allah ya sa albarka, na gode. Ga mata za a ɗaura ma aure, ya ce Allah ya mata albarka, na gode. To za a baka jali, ya ce Allah ya saka da alheri, na gode. Aka ce to za a baka gona, ya ce na gode. To me kake so? Ya ce dulluni ala suq, ku nuna mini ina kasuwa take. Shi kasuwanci sirrin Allah ne da yake sawa a hannun wasu mutane waɗanda sun ƙware, sun iya. Sai ka ga ya shiga kasuwa ba ko taro, amma sai ga ya fito da kuɗi, saboda ya san kalmomin, ya san techniques, ya san yadda ake hikimu. Nan da nan Abdurrahman ibn Aufin ya shiga ɗan manja, dama sana'a shi kenan tun a can Makka. Yana sai da manja, man gyaɗa da sauran mai na miya haka. Shikenan da ya je sai ya samu galan guda, sai ya samu gefen teburin wani yana zubawa a kwalabe. Nan da nan sai gashi ya dawo daga kasuwa, yayo ainihin guzuri, yayo cefane don su ci tare da shi da wanda za su kwana. Kafin wani lokaci sai waye gari shine babban kuma ɗan kasuwan da ke kawo manja, man gyaɗa cikin kasuwar Madina. Shine kaga addu'ar Annabi da ya mishi tun ranar farko da ya iso, ta kai gare shi da yake mishi cinikin yayi riba, ka bar musu dukiya, ka taho da musulunci, yanzu kuma gashi ya sake samun dukiyar. To Abdurrahman kenan ibn Auf. To malam yace saniyan na biyu, ma za na qulu li ulaika alladhina taraku awtanahum alislamiyya. To waɗannan kuma mutane a yanzu, ko waɗancan mutane kuma a yanzu, abin da yake nufi da yanzu a wannan zamanin, waɗanda suke barin ƙasashen su na musulunci, wa hajaru ha su yi gudun hijira daga ƙasashen su na musulunci, ila biladil kufri zuwa ga ƙasar kafirci, ijaban bil kufri saboda ijaban bil kufari saboda suna sha'awar zama da kafirai. Yau daga ƙasar Saudi Arabia za ga akwai mutumin da ya tafi ya zauna a America ko a Ingila ko a Faransa, saboda me? Saboda yana sha'awar rayuwa irin tasu, zai sake a can ya ci duk irin abin da yake so ya ci, ya sha abin da yake so ya sha, ya nemi mata yadda yake so, ya yi kasuwanci irin wanda yake so. To sai ga cewa akwai sakewa a can. To kaga yayin da su waɗannan su Ja'far ibn Abi Talib da su Sayyidina Usman da su Abu Salama da Ummu Salama da makamantansu, su sun bar ƙasar su ne ta kafirci suka tafi wata ƙasar kafirci don ita tafi aminci. To a yau kuma me za mu faɗa wa irin waɗancan mutane da yau suke kwasan jiki su bar ƙasar musulunci? An haifi mutum a Makka, an haife shi a Madina, ko an haife shi a wata ƙasa ta musulunci, sai ya ji cewa akwai ƙuncin rayuwa, saboda ba a shan giya a nan, ba a zinace-zinace a nan, ba a kaza, sai ya ga cewa in ya tafi ƙasar kafirci zai fi sakewa. Dan haka sai ya kwashi inashi sai ya koma can, sai ya ainihin zauna, saboda yana sha'awar zama da kafirai. Wa taraku biladahumul muslima, sai kaga irin waɗannan sun bar ƙasashen su waɗanda ƙasashe ne musulmi. Ma za yuqalu li haula'i, yace me za a ce wa irin waɗannan? Wa nahnu natadhakkaru hijrata haula'i sahaba, idan muka zauna muna tunani mu dinnan muna tattaunawa dangane da hijrar sahabbancan ila biladil habasha zuwa ƙasar habasha, bahsan an makanin aminin ya abudunallaha fihi, waɗannan sahabbai sun yi tafiya ƙasar habasha ne saboda suna neman wuri mai aminci da lumana wanda za su bauta wa Allah. Ko kun fahimci bambancin da malam yake so yana sanye maka ka auna ne ka iya gane wanne ne? Su waɗannan sahabbai sun bar ƙasar su ne don ƙasar ta yi kunci game da addini, sun tafi ƙasar kafirai ba don sha'awar ƙasar ba, sai don nan ne yake da aminci. Su kuma waɗannan yanzu za ka same su sun bar ƙasar su ne saboda ƙasar aminci ya yi yawa na addini, addinin ya yi musu yawa, suna addinin ya takura su suke gani, suna son ne su tafi inda za su yi saɓon Allah su sakata su wala. Malam ya ce to me za mu ce da su? Wa suhbatin saliha, ina fatan an gane. Waɗancan sahabbai sun tafi ne domin neman ainihin wato zama tare da mutanen kirki na gari, walitakwini mujtama'in muslim, domin kuma samar da yanayin zama wanda yake na musulunci, ya kunu fihi aljar musliman wal hayy bi akmalihi musliman, ya zama daga nan sai ya zama makwabci musulmi ne, abokin zama musulmi ne, daga ƙarshe sai a waye gari anguwar gaba ɗayanta ta zama musulma. Ma'ana abinda sahabbai suka tafi kenan, kai ka je ka zauna nan musulmi ne, an barka kana addininka, wani ma in ya ji kunci daga ƙasarsu sai zo zauna kusa da kai, shi ma sai zauna yana addini, sai a waye gari tun daga mutum ɗaya ya zo ya zauna, amma fa asali wurin ba na musulmi ba ne, amma mutum ɗaya ya zo ya zauna musulmi, wani ma in ya tuhu sai zauna kusa da shi, wani ma in ya tuhu sai zauna kusa da shi, wani ma in ya tuhu shi kenan, sai zama daga mutum ɗaya an zama biyu uku huɗu anguwa ta haɗu. Na fata an gane. To kun dai ji wannan, wato wannan yana gaya maka abin da yake faruwa ne a yanzu a ƙasashe, musamman ƙasashen Larabawa jama'a. Sai kaga sun je sun haifi ƴaƴayensu a ƙasashen Turai, ƴaƴayen suna kyama game da addinin musulunci, ƴaƴayen ba sa so a kira su dangane da su musulmi ne, har sai da ta kai Sheikh Khalid Yasin, wani ba America ne musulmi malami, ya yi wa'azi yake faɗi dangane da irin matsalolin da ƴaƴan musulmi yau suke haifarwa a ainihin wato ƙasashen Turai. Yace kun zo kun haifi ƴaƴa sun zama fitina, har sai ya zama DPO na ƴan sanda, sai ya zo yana cewa musulmi a masallaci, waɗannan ƴaƴa naku in ma ku riƙe su su daina mana ɓarna, in ba haka ba wallahi za mu shigo cikin masallaci mu kawo muku farmaki. saboda an haifi yaran su ba masallaci suke so ba, ba ibada suke so ba. Amma kuma asali shi uban daga wai yana kallon talbijin ne, yana kallon rayuwa irin ta Turawa, sai ya ji ina ma da zai je zauna a cikin waɗannan mutane, akwai sakewa a ciki. To daga ƙarshe ya tsufa, ƴaƴa kuma sun taso, shikenan sun waye gari, sun zama fitina hatta ga Turawa. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Salisan na uku, inna ha'ula'i sahaba alladhina kharaju min makka ila al-habasha, ka sani da cewa waɗannan sahabbai da suka fita daga Makka zuwa ƙasar Habasha, bayyanu lana amaliyan, a aikace sun bayyana mana, kaifa anna al-muslima la yatakayyafu ma al-mujtama'at ghayr al-muslima, a aikace sahabban nan sun nuna mana yadda cewa musulmi ba zai ainihin wato juye tare da ainihin wurin zama wanda yake ba na musulmi ba, ma'ana musulmi ba zai rikide ba in ka je ka zauna a ƙasar da take ba ta musulmi ba, ko ka je ka zauna a anguwar da take ta musulmi ce amma lalatattu. To waɗannan sahabban sun nuna mana cewa baka da dalilin da zaka lalace, baka da dalilin da zaka burkice ka biye wa irin abubuwan da suke. Shine yake cewa anna ha'ula'is sahaba alladhina kharaju min makka ila al-habasha, ka sani da cewa waɗannan sahabbai da suka fita daga Makka zuwa Habasha, bayyanu lana amaliyan, a aikace sun bayyana mana, kaifa anna al-muslim la yatakayyafu ma'al mujtama'at ghayr al-muslima, yadda musulmi ba zai iya burkidewa ya iya juyewa ba dan yaje ya zauna a anguwanni waɗanda suke ba na musulunci ba, fi ma yukhalifu dinahu, ga abin da yake ya saba ma addini shi. Amma yanzu ka je ka samu wani musulmin ko Patako ne je zauna, ko Lagos, ko Ibadan, ya zama tsakiyar inda yake ba musulmi bane, sai kaga ya rikide tare da su, sai kaga ya saje, sai kaga matan shi, ƴaƴan shi kowa ya saje. Amma sahabban nan sun nuna mana cewa ko da kana cikin kafirai zaka iya rike imaninka, tunda a fadar sarki na jashi suke, sarki ne, Kirista ne, Reverend Father ne, ko ma Bishop ne, amma duk da haka kuma ibada su suke yi. Ko kun fahimta jama'a? To suna nuna mana yadda in ka samu kanka a wannan yanayi yayi kamata ka zama. Bal huwa allazi yas'a ila taqyif tilka almujtama'at, malan yace madadin shi musulmi ya jirkice ya biye musu, shi ne ma zai yi ta yin kokarin yadda zai juya wannan anguwanni, litusbiha islamiyatan, dan su waye gari sun zama anguwanni na musulunci. Haka ya kamata musulmi ya zama, ma'ana a matsayin ka na musulmi sai muka tura ka ka tafi karatu a ainihin jami'a ta Najeriya dake Nsukka, sai aka tura ka sai ka tafi jami'ar Enugu, sai ka tafi wata jami'a ta Port Harcourt, ko kuma sai ka tafi Ambrose Ali University dake Ibama a cikin jihar Edo. Wannan tsakiyar mutane ne waɗanda zaka same su kafirai ne galibin galibin su, zaka ga komi na kafirci. To amma abinda ake fata tattare da kai shine me? Shine ba wai ka ɗauki kafircin nasu ba, hasali kai ake fatan ka kai musu addini ka juya tunaninsu. Wannan kuma zai yiwu ne ba ta hanyar wa'azi kadai ba, ta hanyar nuna kyawawan ɗabi'u, waɗanda kyawawan ɗabi'un su ne za su jawo su zuwa ga wane ne wannan, in an kira fati shi baya zuwa, wane ne wannan ba a taɓa ganin yana da budurwa ba, wane ne wannan ba a taɓa ganin shi maƙala wani hostel ya je wurin wata yarinya ba, wane ne wannan ba a taɓa ganin shi an tara kuɗi na ainihin association na department ya cinye ba. To daga nan ne shikenan sai kaga mu'amala sun saki jiki da kai, sai kuma kaga ka fara musu sharhin addini. To haka yanzu jami'o'i irin namu nan Ahmadu Bello University ga su a ƙasashen musulmi ne suke, Bayero University, Stanford University, University Maiduguri, duk a ƙasashen musulmi ne suke. Amma an ka shiga sai ka nemi ɗabi'u na musulunci, kaga kana neman ka wahala wajen samun su. To abinda ake fata shine tunda akwai ku musulmi a ciki, to za ku rinka nuna ɗabi'u ne da halaye na gari da natsuwa da kan gado da ilimi, sannan da kuma academic performance, ƙwazo a ilmance, sai a ga ustaz jifin shi 4 points, sai a ga ustazi yana running under first class kafin ya graduating, sai a ga ustazi ya zo ya shigo makaranta ne da result mai kyau, yana da credit 8, credit 9, sannan a ganka kammalalle a department in aka tashi za a yi wani abu, saboda yadda aka san ka da ƙwazo sai a ce kai ne za ka wakilci department. To waɗannan irin abubuwan su ne za su ja hankalin mutane, sai ka ga an ce an nada ka kai ne shugaban kungiya ta ɗaliban makaranta ko department ko faculty ko menene, a hankali a hankali sai ka ji har makaranta ta fara bada good recommendation, tana bada shaida ta gari a kanka. To amma yanzu da dama ƴaƴan musulmi ne za a turo su daga garin Mina ko daga Katsina ko Sokoto ko Gombe, in yazo ABU gaba ɗaya sai ya rikide cikin waɗanda ba musulmi ba, domin wannan ya bashi damar ya rinka yin be, ya rinka neman ƴan mata, ya rinka shaye-shaye. Sunan shi Aliyu ne, amma in aka zo sai ya canza sai ya zama Laska. To Laska kai Laska kaga dama ba maganar musulunci, sannan gashi yana sa wando yana tafiya kamar tantabara, sannan duk inda za a ganshi cikin group din kafirai ne. Ba yadda za a iya yin al'amarin mu ya tafi haka jama'a. Su ba sa boye identity din su, ba sa boye kansu, dan me mu muke boye kanmu? Ko kun fahimta jama'a? To abin da ake fata kenan a matsayinka na duk inda ka zauna, to a ga alama ta musulunci. Ko kun gane jama'a? Yanzu akwai masallatai a ƙasashe na Turai da yawa waɗanda tun zamanin sahabbai ne suka shiga ƙasashen, suka gina, suka zauna. Turawa duk da sun ci waɗannan ƙasashen, amma sai suka ce a bar waɗannan masallatai don su zama wurin tarihi, cewa an taɓa shigo da wani addini na musulunci gashi a nan ƙasar. Don a nuna maka sahabbai sun shiga wannan lokacin a lokacin, amma ba lalata suka je suka yi ba, ibada suka je yi. Ko kun fahimta jama'a? Wannan shine aikin da yake wajibi akan kowane ɗan musulmi. Don haka ina ƴaƴanmu na musulmi waɗanda iyayensu suka turo su daga kafancan, suka turo su taho nan Nuhu Bamalli Polytechnic su yi karatu? Ina ƴaƴanmu waɗanda aka turo su daga garin Manumfashi su taho nan FCE Zaria su yi karatu? Ina waɗanda aka turo su daga Taraba su taho ainihin Katsina Kaduna Polytechnic? Waɗanda aka turo su ABU, waɗanda aka turo su FCE? Kamata yayi a ce in kun zo nan ku rinka bayyana ɗabi'a ta gari. Muna jami'a wani abin mamaki, wata yarinya ta zo daga Akwa Ibom, sai ta zo da zannuwa masu yawa da riguna irin namu na Hausawa, tana ta sawa. Sai ƴan matan aji ce su ne ta mata dariya, ke daga ƙauye kike ne? Ta ce ai ta ba daga ƙauye take ba, a cikin garin Uyo take, kuma babanta ma director ne a wata ma'aikata ta gwamnatin jihar Akwa Ibom. To yaya aka yi ke kullum kina sa kaya irin wannan? Sai ta ce ita da za ta taho ne, sai babata ta ce mata to kin ga za ki je karatu ne garin Hausawa, don haka ki dinka kaya irin na Hausawa ki tafi da su. Don haka guzurin da aka yi mata kenan, mini skirt, mini jeans, uwar ta nuna mata ba a sa wannan a ƙasa Hausa. Ta ce to amma da ta zo abin mamaki, sai ta ga dukkan Hausawan ma irin wannan kayan suke sa. Don ita ba za ta iya gane wance Bahaushiya ce, wance Bafulatana ce, wance Kilba ce, wance Batama ce, wance Vera ce. Dukkansu tunda ta ji duk Hausa suke a wurinta, menene? Hausawa ne, amma ta gansu da mini skirt, mini jeans. Kafin kwana biyu ita ma sai ta hurhure. To dama ita asalinta ne, yanayi ne ya kai kawai take sawa, saboda zaton da take duk haka suke sawa. Kaje ka ɗauki littafin da Mufet ya rubuta wanda yake tarihin Sardauna ne, idan ka ga tarihin nan cikin Congo campus, ga su nan ƴan mata ne a cikin Congo campus a lokacin da aka buɗe jami'ar Ahmadu Bello, ga su nan an ɗauki hotonsu kowacce da ainihin zani da riga mai dogon hannu irin yaya da ɗo mini miya ɗin nan, cikin mutunci. To in ka ga ƴarka da wannan kayan, ba za ka kyamarta tafi university ba, ba za ka yi kyama ba. A irin wannan lokacin ne su Abubakar Gumi suka kyale ƴaƴansu suka yi karatu. Shi ne Abubakar Gumi yana da ƴa wadda take graduate ce daga nan accounting ko business admin, wadda da first class ta fita, ita ta riƙe wa Bafarawa accountant general na gwamnatin shi shekara 8 da yayi. Jaridar This Day ita ta ɗauko wannan rahoton, ta kawo tarihinta duk da ta gama, aka ce ba a taɓa samun wadda ta iya aiki da amana da gaskiya da kula da lokaci irinta ba. Mai comment ɗin daga ƙarshe sai ce amma ba mamaki, dama ta fito daga gidan wani babban malami ne, shine ubanta wane wane wane. Wannan shine abin da muke son mu ji, ma'ana she was a good ambassador there to her father, to her religion, to her community, to her culture, and to her tribal activities. Ta kasance babbar wakiliya ta gari da jaridar musulmi ce ta dauko labarin sai a ce ma san kai ne, jaridar ba ta musulmi bace, wanda ya rubuta rahoton ba musulmi bane amma ya faɗi irin waɗannan quality. To haka muke so, shi yasa ke in Allah ya taimake ki da iyayen da har suka gamsu su tura ki jami'a, ba kamata yake je ki watsi a can ba. Kaga yarinya sunanta Halima amma sai kaji an koma ana ce mata Mas, sai ka dauka to wannan ba Amerika ke ya ce ko mutuniyar Kamaru ce, Mas kamar wata antenna ta GSM, ko kun fahimta haka suke yi? Fa sai su adulterate, sai ta gurbata sunan, sai ka kasa gane cewa musulma ce, ga kuma irin waɗannan kayan tana sawa. Wata fa sai in za a yi wani taro na MSS shine zaka ganta, sai kana mamaki dama wannan musulma ce ko kuwa ta yi batan hanya ne. Shi yasa idan kun ga laifin iyaye da dama musamman a arewa a ƙasar Hausa da suke hana ƴaƴansu zuwa karatun boko har zuwa jami'a ko polytechnic, ku je ku ga kuma abin da ke faruwa a ciki. Kai tarbiyyar ƴarka ta tafi cikin wata uku ta watse, kuma in ta watse din nan ta watse kenan, ba inda aka hana ki shiga makaranta da hijabinki da doguwar rigarki da mutuncinki, ba inda aka ce a cikin tsarin makaranta dole sai kina da girlfriend, sai kina da boyfriend, ba inda aka ce miki haka. To idan ƴaƴanmu suka ci gaba da nuna waɗannan ɗabi'u jama'a, suna raunata mu ne fa, domin abin da yake faruwa iyayen za su ci gaba da bujirewa daga barinsu su je su yi karatu, to me zai faru? Kuna ganin yadda muke a yanzu, adadin nurses da muke da su ba su kai na mutanen nan maƙiyan ba, medical doctors, pharmacists, engineers, lawyers, duk wani fage an tsere mana. Yanzu ne mutane fa aka dan fara gamsar da su, ku bar ƴaƴanku su je su yi karatu, ko kuma ke Allah ya miki gambakatar kina gidan miji, mijinki ya yarje miki ki je ki karatu, ki je ki diploma, ki je ki NCE, ki je ki degree, ki je school of nursing, ki je college of education, gidan waya kafancan duk ya yi miki izini fa, to da sai ki je ki kame kanki, ko lecturer ne mai miya ka miki wasa ki nuna sam ke mata aure ce, ko kuma ke mai mutunci ce, ko ke musulma ce. Amma sai ki je kawai sai ki ce ai wai gari in ka je duk garin burai ne, kai ma sai ka nemo tsintsiya ka sa a wutsiyarka dan ka zama kai ma kana da wutsiya, wai tunda garin duk burai ne a garin, to kai ma sai ka nemo wutsiya kai ma ka sa dan ka je musu. In an yi magana sai ka ji mutum yayi kalmar ridda ya ce wai zamani na Annabi Shahu, kowa ya zo ya kibira ban shi, cikin annabawa ba wani Annabi Shahu, wannan izgilanci ne, ba wani Annabi Shahu, izgilanci ne kawai. Allah ya kiyaye. Malam yace wa mislu hadha, to kaga irin waɗannan ɗabi'un yantabiqu hatta ala almajalis, hatta a wurin hira, allati yajlisu fiha almuslim, inda musulmi zai zauna yana hira, wa yara fiha ba'd almunkarat, yaga wasu munanan abubuwa, ka zauna a dandalin ku ana hira, sai wannan yarinya ta zo ta wuce, kaga waɗannan dattawa su ne mata sharri, su ne mata kallon banza, wannan yaro ya zo ya wuce, wannan ya wuce da sabuwar mota a zage shi, wannan ya wuce, ire-iren waɗannan ɗabi'u za ka ga hatta a wuraren hira akwai su, ko babu? Akwai su. Malam ya ce fa huwa imma an yu jariya wa yaskuta wa yusbiha bittali kayyafa nafsahu fiha bima yukhalifu amra Allah subhanahu wa ta'ala, ya ce to in musulmi ya samu kanshi a zaune a wurin hira irin wannan, idan dai ba yayi ɗayan abu biyu ba, to abu na farko shine mai fa huwa imma an yu jariya wa yaskuta, ko dai ya biye musu, ya biye musu sai ya zauna, amma sai ya shiru, shi ba zai ce komai ba amma ya biye musu, ma'ana ya ci gaba da zama a wurin, wa yusbiha bittali takayyafa nafsahu fiha, to kenan sai ya zama na'am, wa yusbiha bittali kayyafa nafsahu fiha, sai ya zama kenan shi ma ya ainihin narkar da kanshi a cikinsu, bima yukhalifu amra Allah subhanahu wa ta'ala, a cikin abin da ya saba wa umarnin Allah mai tsarki da ɗaukaka. Ina ma'anar wannan maganar? Ka zauna ana gulma, kai ba kai gulma ba, amma kuma kana zauna a wurin ana gulma. Idan da yanzu misali wani da aka yi gulmar shi zai ji gulmar an yi, sai ya tafi ya kira ɗan sanda, an aka zo za a kama masu gulman ne kai a ce bawan Allah ne kana zaune kana jan carbi? Ko kun fahimta? Dan haka zaman ka a wurin ana ci gaba da gulma ko tsegumi ko karta ko ana yin wani abu wanda ba daidai ba, to ka narkar da kanka a cikin su kenan. Auyun kira ko kuma dole ne yayi musu. Wa idza lam yastati' al-inkar, to idan kuwa har ba zai iya musu ba, to yakhruju anha wa yatrukuha, wajibi ne ya fita daga wannan wurin zama ya kuma tashi ya bar gurin. Fa hijratu sahaba ila al-habasha, malam yace kaga wannan hijira da sahabbai suka yi kaura zuwa kasar Habasha, darsul lana fi ta'amuli ma'al mujtama'at ghayr al-islamiyya, darasi ne gare mu, karantawa ce gare mu, horarwa ce gare mu, yaya ya kamata mu zauna tare da anguwanni ko al'ummomi waɗanda ba musulmi ba, bal wa hatta ma al majalis allati taqumu ala al ma'asi wal munkarat. Yace kai ba wai wannan ba ma, koda cikin musulmi ne waɗanda ake zaman hira amma ana yin saban Allah ko ana yin wasu munanan abubuwa, waɗannan sahabbai sun nuna mana ya ake zama tunda sun je sun zauna tsakiyar waɗannan kafirai, basu bar addinin su ba, basu karkata cikin ɗabi'un su ba, basu koma suna neman matan su ba. Yau yana daga cikin fitintunin da al'ummar musulmi suke fama da su, sai ku zauna a cikin al'ummar ku ta musulunci, sai wani kafiri sai ya zo da ƴaƴan shi dima-dima ga su nan suna sanya kaya matsatsu, kafin wani lokaci sai kaga wannan musulmi yana neman waccan, wannan musulmi ya zo yana neman ita ma wannan din, sai kaga an zo an fara gaba, wannan gaba kuma sai a nemi kawo ta har cikin masallaci, amma ba za su faɗi abin da ya haɗa su gaba ba, shine wane yana neman Juliana ne, wane shi ma ya tafi ita yake nema, daga ƙarshe sai wane ya gane wane yana neman wane budurwa, kuma fa cikin su biyu ita ta sani, su sun sani sun shaida cewa ba wanda ke neman ta da aure, sai kuma su fara gaba, daga ƙarshe sai ka ji gaba ta zama cikin anguwa, sai ka ga ta zo cikin masallaci. Me yake faruwa? Sahabbai sun je sun zauna a ƙasar kafirai, amma me suka ce? Suka ce suna bauta Allah cikin aminci, duk wani shashanci da ake a ƙasar su ba sa yi. To wannan ya nuna mana ashe hatta wurin hira da anguwanni da garurukan da ba musulunci ake ba, in ka je ka zauna an koya maka yadda za ka iya kenan. Kun ga alherin karatun tarihin sahabbai, waɗanda su kuma waɗannan sahabbai da wa suke kwaikwayo, suna kwaikwayo da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabi'an, na hudu, fi mulahaqati kuffari quraish lis sahaba fil habasha, to sai kuma bi da kafiran quraishawa suka yi wa sahabbai har ƙasa Habasha, ba sun bi su ba, an bi bayan su. Wa muhawalati raddihim, da kuma kokarin dawo da su ila makka, cewa a dawo da su makka, dalalatun wadiha wadiha, yace wannan wani dalili ne karara, ala anna al-adawa bayna al-kuffari wal muslimina laysat adawatan shakhsiyya, ce wannan na nuna cewa kiyayyar da ke tsakanin kafirai da musulmi ba kiyayya ce ta shakhsu ba, ba kiyayya ce ta mutum da mutum ba, ba yana kin ka bane dan kai mutum ne, a'a, bal hiya adawa diniya, yana kin ka ne dan addinin musulunci. Ko kun fahimta jama'a? Kiyayyar yana maka ita ne dan addinin musulunci. walau kanat adawatan shakhsiyya la fariha al kuffar bi khuruj al muslimina wa ibtiadihim anhum, da a ce kiyayyar da waɗannan kafiran Makka suke nuna wa musulmi kiyayya ce irin ta mutum da mutum, to da kafirai sun yi murna lokacin da suka ji musulmi sun fita daga Makka, da kafirai sun yi murna lokacin da suka ji musulmi sun yi nisa daga gare su har sun je sun tsallake teku, domin wannan ba zai yiwu daga Makka daga Jidda nan inda muka faɗi ba fa ka isa zuwa wannan ƙasa ta Somalia sai ka tsallaka teku, wannan ƙasa ta Habasha, amma sun tsallaka tekun ne ba kai tsaye ba, a tsaye sai da suka bi tsawon tekun tukuna, sannan suka fara binta ta ciki ta ciki har suka jira ga waccan gaba. Ko kun fahimta? To mutumin da ka kuntata mishi har ya bar gari har ya tsallake ruwa, me za ka yi? Sai kai ta murna, ka je ka sai da gidajen shi da gonakin shi ko ka gyara shi kenan, kai ta murna. Amma kuma sai kaga sun bi sun ce a dawo da su, ma'ana ko can din ba su yadda su je su yi addinin ba. Ko kun fahimta jama'a? To kaga waɗannan makiya ne. Malam yace walakinnal adawata huna adawa din, adawatu din, kiyayyar nan to kiyayya ce ta addini. Wallazi yukhalifuka fid-dini, duk mutumin da ya saba maka ko yake saba maka addini, la yuridu minka an tabqa aminan, baya neman ka da ka zauna cikin aminci, baya fatan ka zauna cikin aminci. Duk wanda ya kika game da addini baya neman, baya fatan maka alheri duk inda ka tafi. Ko kun fahimta jama'a? Mutuma'innan, baya neman ka samu natsuwa abadan har abada aina ma kunta duk inda kake. So yake duk inda kake masifa ta afka maka, murna yake, celebration, dadi yake ji. Amma allazi yu'adika shakhsiyan, amma wanda yake kin ka kiyayya ta mutum da mutum, fa huwa yuridu an tabta'ida an wajhihi, abin da yake nufi kawai ka nisanta daga fuskar shi ya daina ganin ka, thumma yansaka, sannan ya manta da kai, shikenan. Shi yasa kuwa ga kawo wannan abin da suke a ƙasar Hausa, sai aiwa mutum kuciya, sai ya bar gidan shi, ya bar iyalan shi, ya bar garin shi. Asiri ne waɗanda muka yi karatun Sarmul Battar da su mun yi bayani, sihirut tafriq ne, nau'i ne daga cikin nau'uka. A yi asiri don a raba ka da matarka, ko a raba ka da kasuwancinka, ko wani abu naka wanda kake so. To da an raba ka da shi, ka bar gurin, shi kenan sai ga an kyale ka, dama kiyayya saboda wannan abinci. To amma wanda yake kinka game da addini ba, abin da yake fata shi ne duk inda kake ka shiga matsala, to shi kuma sai ya ji daɗi. To kaga ma'audi kenan da zaka gane, wani da yake kinka yana kinka ne saboda kai din, to da ka talauce sai kaga shi kenan ya manta da kai. Amma ya talauta ka sannan ya bi ka, yana maka bita da kulli, to kuma wannan kiyayya ta addini ce. Ko ya kashe ka ya koma kuma yana bita da kullin ƴaƴanka sai ya karar da su, to wannan duk kiyayya ce irin wannan ta addini. Mala yake cewa khamisan, gaba ta biyar daga cikin darussan da zamu dauka a wannan tarihi. Qala Uthmanu ibn Hasan, wani babban malami mai suna Uthmanu dan Hasan, yana da littafi mai suna Manhajul Ittiqad, Manhajul Istidlal ala Masail al-I'tiqad, wato irin yadda ake kafa hujja dangane da matsaloli na aqida, matsalolin aqida yaya ake bi ana kafa hujja da su. Wannan magana malam ya dauko ta ne daga mujalladi na farko na littafin shafi na 182. To malam Uthman dan Hasan yace, wa kana salafu idha su'ila ahaduhum an mas'alatin, malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su, idan aka yi wa ɗayan su tambaya game da wata mas'ala ta addini, min masail al-i'tiqad, daga cikin mas'aloli na aqida, ajaba bi nususil kitabi was sunna, sai ya dauko nassi na al-qur'ani da sunna sai ya bada ansa, kama fa'ala Ja'far ibn Abi Talib ma'an Najashi, kamar yadda Ja'far dan Abi Talib yayi tare da Najashi, malikul Habasha, sarkin Habasha. Wa qad sa'alahu an-Najashi an haqiqati Isa alayhi salam, daga cikin tambayoyin da sarki Najashi ya ji mun ji, me yasa kuka bar addinin ku, me yasa da kuka bar addinin ni ba ku shiga addini na Kirista ba, me annabi Isa ya muku da ba za ku yarda da shi ba, Maryamu menene ta muku da ba za ku yarda da ita ba, yo me yasa kuma ba ku shiga wani sabon addini, wani tsohon addini daga cikin addinai ba? Da Ja'far ya tashi zai bada ansa, fa ajaba Ja'farun bima fi surati Maryam, sai Ja'far ya bada ansa da karatun da ke cikin suratu Maryam, shine abin da na gaya muku. Da aka yi wa Ja'far waɗannan tambayoyi, madadin ya tashi ya fara cewa, to ai ranka ya dade, mun gane cewa Bible din na kuma likitacce ne, a'udhu billahi, to yau ba za ku kwana gidan sarki ba kenan. Ko kun fahimci yadda ake hikima? Wannan ya baka kariya, amma shi ma yana da matsala. To in ka zo sai ka dan gyaggyara, ka lallaba, sai ka tafi asalin wata matsala, shine sai to amsa waɗannan jawabai, shine sai tashi sai karanta suratu Maryam gaba ɗayanta. Suratu Maryam ta kawo tarihin Annabi Isa, ta kawo tarihin ita kanta Maryam, ta kawo tarihin annabawa, ta yi bayanai masu yawa. To a ciki akwai amsar sarki Najashi, ita ce mi, takadu samawatu yatafattarna wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. A cikin karatun akwai inda Allah yake cewa, idan aka ce Allah yana da ɗa, sai sama te kamar za ta tsage, ƙasa te kamar za ta burma, duwatsu su kamar za su fado su turmushe jama'a, saboda an ce Allah yana da ɗa. Sai Allah ya ce bai kamata a ce Allah yana da ɗa ba, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, domin duk wanda ke sama ko ƙasa ranar lahira zai je wurin Allah ne a matsayin bawa, ba wanda zai je wurin Allah a matsayin shi dan Allah ne ko mata Allah ko kanin Allah, babu wannan a wurin Allah. Amma a nan duniya ne ake wannan hayaniya. Sarki Najashi da ya ji wannan magana, miƙewa ya tsaye ya ɗaga wani ice ya ce, duk abin da muka sani dangane da Maryam da Isa baka ƙara koda kamar wannan ice ba, kuma baka rage musu daraja ba. Gaskiya ka faɗi, mu ma haka abin yake. Yanzu kaga to sarki kuma ya san tare da haka fa suna da doctrine of trinity, doctrine of sonship, suna da aqida cewa Annabi Isa dan Allah ne, Maryamu Allah ce, Jibrilu Allah ne, sannan Allah kuma Allah. Suna da aqida Allah yana da ɗa, Allah uba ne. Amma duk da haka da yaji yanzu an karanto inda gaskiya take, aka ce a wata riwayar sai da ya hawaye, sai da ya hawaye, shine ya saka su a daka yake gaya musu waɗannan maganganu cewa na yi imani da wannan addinin da kuka zo da shi, amma ba zan iya bayyanawa ba, ce da kuma zan iya gudu daga nan ɗin nan in tafi wurin mutumin nan, da na je nima na zama yaron shi, ina rike mai buta, ina rike mishi takalmi in zai yi alwala, sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam. Idan kun fahimci wannan, kenan malaman farko ɗabi'arsu kenan. Naka tambayi malami algafata malam ina hukuncin ka ba, sai ya ce Allah ya ce kaza, Annabi ya ce kaza. Ko kun fahimta? An taɓa wani babban malami tambaya, Ibrahim an-Nakhai ya kace algafata malam, Iblis yana da mata kuwa? Iblis yana da mata? Sai ya gyada kai yace tabbi, to wannan daurin aure dai kan ba da ni akai ba. Sai ya ce amma na ji inda Allah yake cewa afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu, ya ku ƴaƴan Adam za ku ɗauki Iblis shaitan ya zama masoyinku da shi da zurriyar shi, ni Allah ku rabu da ni, ni masoyinku. Sai ya ce to kaga a ƙarƙashin wannan aya tana nuna yana da zurriya, to zurriya ba ta samuwa sai da mata, yace insha Allah yana da mata. Amma dai ba da ni aka yi daurin auren ba. Fata an gane. Kaga ya ba da amsa da me? Da Qur'ani. Aisha da almajirinta yazo ya ce mata abin nan dan gidan Abdurrahman dan Auf, Abu Salama dan Abdurrahman dan Auf, yaya manzon Allah yake sallah da daddare sallallahu alaihi wa sallam? Sai ta ce to ko a azumi ko ba azumi ba, baya wuce raka'a 11. In yi raka'a 4 sai ya sallama, in yi 4 sai ya sallama, yayi 3 sai ya sallama. Ta ce karka tambayi yadda yake tsawaitawa da yadda kyawansu yake. Kaga ta amsa. To duk malami na sunna in aka yi mishi tambaya yana da aya, sai ya faɗi ayar, ko kuma ya faɗi jawabin, sannan sai ya ce saboda aya kaza. Dan haka sarki Najashi da ya tambayi wannan malami bawan Allah Ja'far dan Abi Talib shikenan, sai ya jawo mishi suratu Maryam. Fa aqalan Najashi zalika anhu, shikenan sai sarki Najashi ya fahimci wannan sako, wannan amsa ta Ja'far. Wa kana sababan fi islamihi, sai wannan ya zama shine sababin musuluntashi. Duk mun faɗi waɗannan. To kun ji jama'a, yanzu wannan me yake ƙarfafan mu? Duk sanda aka yi maka tambaya in kana da aya ko hadisi ka kawo, in baka da shi sai ka ce wallahi baka da wata hujja akai. To Allah gafarta mala, a matsayinka na malami a hasken iliminka me kake da ya kamata mi? Sai ka ce to ina fatan in kun yi ka ba ni da ba ku da laifi. Abin da yasa saboda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda duk aka yi wa fatawa da jahilci ko da san rai, to zunubin wannan fatawar yana kan malamin. Sai yasa wasu sahabbai suka yi tafiya, sai wani daga cikinsu jihadi aka je an fasa mishi kai, sai ya ce musu to ni ba malami ba ne, gashi kuma ina kwance na yi mafarkin jima'i mani ya zuba, yanzu sai na yi wankan janaba na zuba ruwa a kaina. Suka ce mishi kwarai da gaske. Ya ce amma fa in na zuba ruwa a kaina zan mutu. Suka ce a to za ka fasa sallah ne kuma? Ai dole ka yi wanka ko za ka mutu ya za ka yi? Ya ce zan mutu. Suka ce ai dole ne ka yi wanka. Ya ce to ya na iya, sai je yana zuba ruwa a kan shi, sai ruwa ya zuba sai mutu. Aka ja gaya wa Annabi ga yadda aka yi da mutumin nan. Amma ga yadda ya ja ya ja, sai Annabi ya ce kataluhu, su suka kashe shi, qatalahumullahu, Allah ya la'ance su. Allah manzo Allah ya musu munanan addu'a. Yace wa hal sa'alu iz lam ya'lamu, basu sani ba aka tambaye su, me yasa su ma ba za su tambaya ba? Na'am, yanzu wannan ya kai mu ga wata gaba. A matsayinka na malamin aka tambaye ka, idan baka sani ba kana da ɗayan zaɓi biyu, ko dai ka ce ban sani ba bai rage darajarka ba, ko kuma na biyu ka ce ku bari zan je in bincika, sai ka tafi cikin manyan littattafai ka ga me malamai suka ce, ko kuma ka tafi wurin manyan malamai ka amso jawabi, sai ka zo sai ka amsa musu. Amma ka ga cewa wuri ya kure tunda a gidan rediyo ne, bari kai duk yadda za ka yi maneji, to ko mala'iku za su yi manejin ɗinka a wuta. Hadisi ne sahihi cikin sunan Nasa'i, annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce wanda duk aka yi wa fatawa da jahilci ko da son zuciya, to zunubin fatawar yana kan shi malamin. Allah ya kyauta. Sadisan na shida, fil hijrati ila al-habasha wa ma jara fiha. Malam yace dangane da gudun hijira da sahabbai suka yi kaura din nan zuwa Habasha ko, da kuma abubuwan da suka faru a kasar, wannan sarki ya tarbe su, ya ba su masauki, ya ba su abinci, ana tsaron su, ana musu duk wata hidima na akun. Kuma ana cikin bukata, sai ce kama sabaka an ashartu ila zalika min qablu, kamar yadda ya gabata dama na yi nuni ga haka a can baya. Naqalan an Sheikh al-Islam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wanda wannan magana mun ciro ta ne daga ainihin kissar ko kuma fatawar babban malami Ibn al-Qayyim Allah ya ji kanshi, a cikin Zadul Ma'ad mujalladi na 3 shafi na 301. Ko kun fahimta jama'a? Wannan mas'alar tana da girma, don haka a natsu da kyau. Ya halatta musulmi ya nemi taimako ko ya karɓi taimako a wurin wani wanda yake ba musulmi ba? Ko kun fahimta? To aka ce bai halatta ba, sai in an shiga ɗayan abu biyu. Abu na farko yana komowa zuwa gare ka, kai da zaka karɓi taimakon shine ka matsu ba yadda ka iya. Abu na biyu yana koma zuwa gare shi shine shi kuma amintacce ne, ba mai yaudari bane. To in ka samu kanka irin wannan halin, babu laifi ka nemi taimako wurin shi, babu laifi in ya kawo ya baka ka karba. Amma in baka amintu ba, to kai taka tsantsan, kai taka tsantsan. In ba haka ba, sai ya saka ka a cikin wata kofar rago, wanda shikenan sai ya kama ka hannu da hannu, ka zo ka dauke shi ka ce shi zai rinka maka gadi, ka zo ka dauke shi ka ce shi ne zai zama direban ka a office, ka ce shi ne sakataren ka. Me yasa shi kadai ne zai zama direban ka? Shi kadai ya iya mota? Me yasa shi kadai zai zama mai gadin ka? Allah ya ji dan Sardauna. Hakikanin abin da ya faru ga Sardauna kenan fa. Sardauna ya amince da wani inyamuri ne kafiri mai suna Zegu Kaduna. Zai guka biyu na ɗin nan fa shi ne ya kashe Sardauna, kuma ya muri ne, amma ɗan arewa, a arewa nan aka haife shi, a arewa ya girma, yana jin Hausa, ya shiga aikin soja, shikenan sai Sardauna ya ɗauke shi, shi ne babban odilin shi, shi ne amintaccen shi, shi ne kaza, shi ne kaza. Landa suka taho za su kashe Sardauna, su waɗannan ainihin inyamurai su ne su ujoku. Sai suka danka kisan Sardauna a hannun Nzegu. Nzegu Kaduna nyamuri ne kirista, Sardauna ya amince da shi. To kaga ya kamata mu dauki darasi anan, sai ka rinka lura wace bukata ce har za ta kai ka dauke shi ka saka shi a gidanka haya, ka bashi shago haya, ka bashi kaza. Iyayenmu da suka san lokacin da aka yi yakin Bayafara din nan, to tun kafin Bayafara idan su biyu akan abubuwa fa, in suna baka labari za ka yi mamaki. Kasuwar sabon garin Zariyar nan, sai da ta kai akwai layin da Bahaushe bai isa ya shiga ba. Daga cikin layukan akwai ƴan gwanjo, ƴan gwanjo na cikin kasuwar sabon gari, ba na bayan gidan iya ba, wannan kwanan nan ne a cikin kasuwar sabon gari ƴan gwanjo take, nyamure ne a layin. Bahaushe ya shigo ya taya abu, sai nyamure ya kama shi ya matse tsakanin cinyoyin shi, ya bashi wahala tukuna, sai ya sake shi. In ya je caji ofis kuma su ne. Shi yasa ka ga da abubuwan da suka faru suka faru, Hausawan a lokacin su ma ba su ji tausayinsu ba, saboda ya zama kamar ramuwa ce, kamar ba Falastine nan gaba in ya samu ba Yahudai a hannu.
ko kun fahimta jama'a? Saboda haka gaskiya, saboda Allah, malamai kullun suna faɗin wannan magana saboda yanayi. Idan ni ina rayuwa ƙasar Hausa, ƙasar musulmi, ba ni da matsala, mewa wani yana can yana rayuwa ƙasar da take ƙasar kafirai yake ciki, so ba za ka yi fatawa ka ce bai halatta neman taimako wurin kafiri ba, bai halatta karɓa ba, bai halatta kaza ba, bai halatta kaza ba, bai halatta kaza ba. Abin ya danganta ne, an amintu, an buƙatu, ba wata matsala, ko kun fahimta jama'a? Allah ya kyauta. Malam ya ce, Sabi'an na bakwai, laqad kana fi kalimati Ja'far at-Tayyar ibratun, haƙiƙa maganganun zakaƙurin matashi shi ne at-Tayyar. At-Tayyar ana kiran shi at-Tayyar saboda dalilai guda biyu. Na farko, kar ku manta na gaya muku matashi ne ɗan shekara 22 irin waɗannan shekarun haka. To a ƙirar jikin shi bai da kasala. To sannan lokacin da aka kashe Ja'far ibn Abi Talib din nan, shi ma kashe shi aka yi fa. Shi yasa namu Ja'far din ya bi sunnar magabacin shi. Komandan yaƙi ne, al-Ramma ne shi ma. Annabi ya tura su ƙasar Turai, ƙasar Italiya. Suka tafi Ghazwatu Mauta, a can aka kashe shi. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, na ga Allah ya mai da shi wani tsuntsu a cikin aljanna yana yawo da fukafukai cikin kazar-kazar. To shi ne sai malaman tarihi suna kiran shi at-Tayyar, wato mai fitirwa, mai tashi. To gwarzan saurayi ne. To shi ne ya ce a cikin maganganun da wannan bawan Allah Ja'far jarumi gwarzo ya faɗi, ya ce ibratun, akwai abun lura. Haina ma bada a yasiful mujtama' al-jahili, yayin da ya fara siffanta yadda ƙasar Makka take a zamanin jahiliya, bi qawlihi, da ya fara da cewa kunna qauman ahla jahiliyatin na'budul asnam, mu dai mutane ne waɗanda suke rayuwa a jahiliya, gumaka muke bautawa, wa na'kulul maita, mushe muke ci, wa na'til fawahish, duk wata barna muna aikatawa, wa naqta'ul arham, muna yanke zumunci, ba mu ba zumunta, ba mu ba ƴan uwa, wa nasi'ul jiwar, sannan muna munana makwabtaka, makwabtanmu muna munana musu, ba ma kyautatawa, wa ya'kulul qawiyyu minna dha'if, mai ƙarfi yana danne, yana cinye mai raunin cikinmu. Kaji irin yadda rayuwarmu take ranka ya dani. Ko kun fahimta jama'a? Ya fara bayyana matsalolin da ake ciki tukuna, sai ya ce hal Ja'far yasiful mujtama' al-jahili fi asrihi, shin kana jin cewa Ja'far yana siffanta yadda zamantakewa na jahiliya take ne a zamanin shi kadai? Am yasifu ba'd al-mujtama'at al-kafira fi asrina, ko kuwa Ja'far yana siffanta haddam zamantakewa ta kafirai a zamanin nan namu? Kana jin waɗannan abubuwan da ya faɗi? In ka tafi Faransa yanzu ba haka suke ba? In ka tafi Enugu haka suke? In ka tafi Port Harcourt haka yake? In ka tafi ƙasashen kafirai haka suke? Mun taɓa shiga mota daga wani ƙauye Ugef a cikin jihar Cross Rivers, za a kai mu bakin ruwa, daga nan kuma mu hau kwale-kwale, mu haura mu shiga cikin jihar Abia, mu je wani gari da ake kira Asigbo. Driver muna hira da shi, wani arne ne. In fact, saboda tsabar kafirci da neman kuɗi, shi ba ma riga a jikin shi, daga shi sai wando irin tricota din nan na gayu, wandan shi bai kai ƙasa ba, shi ba sunna ba, shi ba bid'a ba. Haka muna cikin tafiya, sai hira ta yi hira, sai yake cewa shi fa kuɗi ya fito nema. Muka ce a sosai ku, yace a ba ku fahimci me nake nufi ba. Yace yanzu nan idan na san akwai kuɗi a wurin ku a kwankwason ku, yace duk zan harbe ku in zuba ku cikin dajin nan in koma da motata in karɓa kuɗin. Sai ya fito da bindiga, yace kun gani? To akwai wani da muke tafa da shi fa yana da 10,000. To 10,000 yanzu ina magana shekara 20 ne, yana da 10,000. Sai ya kalle ni, sai sun kuyi da kai. Ko kun fahimta jama'a? kaga wa yaqulu minna alqawiy adda'if kawai yace shi kudi yake nema haka kuma muna zaune da wani inyamuri shi kuma bakaniken generator ne a Yola nake kai ka tuka san kudi sai ya tsaya yace oga alhaji after money then god nace no na after god then money yace no that one are wrong after god after money then god wai daga kudi sannan sai Allah nake mishi a'a daga Allah dai sai kudi yace a shi bai yadda ba kudi yake nema shi kawai yace shi ko coci baya zuwa kawai shi kudi yake nema nace to ba ruwanka da Allah yace a'a in Allah ya bashi kudi zai fara zuwa coci ta amma yanzu dai to wannan irin rayuwar malam yana cewa kana jin a Makka ne a da ake yin ta kawai har a yanzu yace wasu garuruka wasu kasashe na kafirai haka zaka je ka samu malam yace a idin nazar ka sake komawa da idan ka kai dube fi qauli Ja'far radiyallahu anhu game da wannan magana ta Ja'far yace ka ƙara dubawa ko to bari mu ƙara dubawa har mu karanta yace kunna qauman ahla jahiliyatin na'budul asnam mu dai mutane ne dake rayuwa a jahiliya muna bautar gunki wa na'kulul maita muna cin mushe wa na'til fawahish muna yin barna kowace iri zinace luwadi da duk wata barna wa naqta'ul arham muna ainihin yanke zumunci wa nasi'ul jiwar muna munanawa makwabtaka muna munanawa makwabta wa ya'kulul qawiyyu minna adh-dha'if mai karfin cikin mu yana cinye mai rauni daga cikin mu haka muke yanzu ka dubi waɗannan kalmomi to ka gwada su da yadda kafirai suke rayuwa ko kun fahimta jama'a zaka ga duk abin da Ja'far din nan ya fadi tajidu tilkal ibarati tantabiqu ala ba'd almujtama'at alkafira algharbiyyah almu'asira yace zaka ga waɗannan maganganun keke da keke sun yi daidai da wasu kasashe da wasu garuruka da wasu rayuwa na kafirai na yammacin duniya a zamanin nan namu innahu fil waqi' a hakikanin al'amari fa shi Ja'far din nan yasifu kullu mujtama'in yana siffanta duk wata zamantakewa ne da duk wata ƙasa da anguwa da gari yabta'idu an dinillahi wanda ta yi nisa daga addinin Allah duk ƙasar da ka samu ta yi nisa daga addinin Allah sai ka samu wannan dan haka yanzu ka aje Ingila ka aje America da Faransa da Germany ina son ka dauki waɗannan kalmomin ka dora su a Nigeria bautar gunki cin mushe yin alfasha yanke zumunci munana wa makwabta sannan zaluncin kashin dankali na sama babba yayi babakere a na ƙasa yadda ko in su kai ba za a ji su ba ka dubi yadda ƙasar take rayuwa a yanzu wannan irin rayuwar da ake a ƙasar a yanzu ba komai bane sai dan an yi nisa daga addinin Allah to waɗannan mutane da kullun suke ganin Albani Ja'far Muhammad ibn Uthman Abubakar Guni wa Yusuf Sambo suke ganin irin waɗannan mutanen hadari gare su fa ba fa suna ganin waɗannan mutanen hadari gare su bane sai saboda dalili daya shine in aka ce za a biye wa abin da mutanen nan suke fadi za a koma ne fa ana rayuwa irin tasu ka koma rigunanka ka shekarar biyar kana sa riguna da kake da su su kuma sun saba kullun suka fito rigar da suka sa to ba za a sake ganin su da ita ba har abada dan haka sai ka samu mutum yana da akwati 50 a wani daki wanda yake kawai an aje shi ne dan aje kayan da ya sa duk rigar da ya sa har abada ba za a sake ganin shi da ita ba sannan duk motar da ta fito yar yayi sai ya hau sannan dukkanin matar da ya gani ya sha'awa ba ta da alfarmar tana da miji yar liman ce yar wane ce kowace iri ce sai yayi zina da ita sannan dukkan account din shi sai ya zama yana cike da kuɗi duk san me yaji za a yi wani shagali a ko ina a duniya yana da kuɗin da zai hau jirgi ya tafi in ya tafi kuma a can zai samu matar da zai kwana da ita gobe ma ya samu wata jibi ma ya samu wata to abinda suke gani fa ra'ayoyi da wa'azozi irin na mutanen nan in aka biye mishi to za a waye gari a daina waɗannan irin abubuwan kenan ka koma rigunanka kwaya uku takalminka kai wata biyu baka goge shi kai shushaina ba sannan account ɗinka baka da naira 500 to sai su ga cewa gaskiya dole ne a tashi a yaki mutanen nan. Ina son ku gane wannan shine kawai barazanar da suke gani dangane da duk wata da'awa ta musulunci kenan. In aka batta fata kai labari to gaskiya saboda Allah rayuwarsu za ta shiga cikin kunci sai dai su gudun hijira su bar kasar. Ina son ku gane wannan shine sirri. Dan haka duk wata hayaniya da ke tsakanin su da mai wa'azi fa karka ce wai ta kare ta lafa ne suna nan kwana biyu za su sake. Yanzu ba mun bude wannan wuri muna karatu ba yanzu hankalin su ya tashi lokacin da muka yi wancan hayaniyar da su jinin ne yake tsorata su. Me za a yi a wurin yaya menene manufar? To yanzu jin ga irin abin da aka fara to kuma fa dole suna nan laila nahar makarul laili wan nahar taron dare daban na rana daban wanda za a turo ya zo ya ji kaza da safe daban da wanda za a turo da la'asar saƙo wanda za a rubuta a aika Kaduna da Abuja na safe daban na yamma daban. Asali fa su suna ganin in aka bar mu muna yin addinin abin da zai faru shine me za a koma ne kasar kowa ya ci halal din shi to shi kuma albashin shi 60,000 ne to kuma shi 60,000 bata ishe shi ba. Idan lokacin tafiya America yayi yana so ya cika aljihun shi da daloli ya tafi. In lokacin aikin umara ya zo zai cika da riyal. In lokacin aikin hajji yayi zai cika da riyal. Duk abin da yake so zai yi. Sannan duk inda ya gama ce ko a Makka ne ku je ku zauna da su ku ji. Ina zaune da su 2008 na gaya muku a kofar Darut Tauhid cikin ƴan umara basu san ni ba basu san waye ba basu san me wa'azi bane kawai sai wani su bulga baka. Sai ce ai sanata wani sai ambaci sunan shi jiyo na ne ni kuma muna secondary school yana ajin kasa da ni ce ai sanata wani ai dun matar da ya gani ta zo umaran nan sai tura yaran shi sai aje a san jiyo da za a kashe idanta da daloli sai aka yi mishi ita Jidda yana da gida a Jidda. Sai na dake can da muka tashi sai na kira wani nace kai ka san sanata wani sai ce shi kanin shi ne. Sai nake da Allah ka bani lamba wayar shi mun taba haduwa da shi na dan kawo hikimomi ni ma shikenan muka sadu wallahi a daren ne mishi wannan maganar ban hadu da shi ashe annan saman Darut Tauhid din ma ya sauka a gaban hotel din da muke a Ka'aba kuma ya tabbatar haka wannan a Makka kenan. To irin wadannan kace ayi musulunci ne za su ce sai a ina haba kana son mu koma rayuwa irin taka matarka kenan kwaya ɗaya matanka kenan kwaya biyu matanka kenan kwaya uku kwaya hudu iyakan nan zaka tsaya sannan kuɗi zaka iya jura talauci na wata uku ina sannan riga ka sa riga ka sake maimaita sata sai su ga ba zai yiwu ba. Wani fattin daga Abuja sai an kai Maiduguri wankin hula hulan shi a Maiduguri ake wankewa tun daga Abuja wani tun daga Lagos a Maiduguri ake wanke mishi hula tsakani da Allah wanda yake da albashin 60,000 za a wanke mai hula a Maiduguri yana Sokoto ko yana Katsina akai abin nan wukari wankin hula hula fa. To duk ire-iren waɗannan abubuwan jama'a barazana suke gani ga rayuwarsu saboda za a koma ana cin halal ne sai ka nema da guminka. Haka siddan sai kaga an taso da abu wanda zai zama zalunci ne. Haka siddan kawai wani ya dubi kasuwar Sabon Gari wata ran kawai sai ya ce ya kamata a rusa wannan kasuwar kawai a raba rumfuna. Haka siddan fa kawai a rusa wannan kasuwar kawai a raba rumfuna. Muka je muka same su muka ce musu a'a amma waɗannan bayin Allah a nan suka haife mu suna neman abincinsu. Idan kuka ce musu su rusa wannan kasuwa ta Sabon Gari yanzu a raba rumfuna ba su da kuɗin da za su sake gina irin wanda za ku ba su sharadi. Haka shikenan har yanzu komai dole na zamani ne sai koma kofar gidan shi yana kasa kaya nace to ai waɗannan mutanen su muka yi su wa'azi suka zabe ku da sai ku tafi wani wuri sai ku share sai ku gina sabuwar kasuwa ku sa mata kuɗin da kuka ga dama sai ku ce wanda yake da kamar yadda nake faɗi jama'a kafin a ɗauke wuta sai na ce na daga cikin misalin nan da Ja'far yayi yace wa ya'kulul qawiyyu minadh-dha'if mai karfin cikin mu na cinye mai rauni. Nace ya faru irin haka a garin nan jama'a, kaso sabon garin Zariya haka siddan kawai, wasu sun samu mulki kawai sai suka ce wai za a rushe ta a raba ramfuna sababbi kaza kaza saboda ci gaban zamani. Kuma ƴan kasuwan suka yi kukar in an yi haka da daman su sai dai su gudu su bar kasuwar ko su gudu su bar gari. Muka yi tafiyayya jama'a har Kaduna, muka je muka zauna da su muka ba su shawara. Gaskiya ne mun rinka zuwa gidan gwamnati jama'a, don ba inda aka hana zuwa gidan gwamnati, ba inda a cikin karatu aka hana malami ya je gidan gwamnati, amma abin da aka hana shine ya je kwadayi, ya je roƙo, ya je zubar da mutuncin shi, amma ya je wa'azi ko nasiha wannan wajibi ne, sunna ce ta annabawa. Ka karanta Fir'auna dawa da tarihin shi na annabi Musa. Annabi Musa ne yake kai shi fada Fir'auna, kwadayi, neman kwangila, neman kujera, wa'azi. Gaskiya ne mun rinka zuwa, kuma abin da ke kai mu kenan, kuma alhamdulillahi za mu iya bugun kirji da cewa tunda muke ba mu taba zuwa da bukatar mu ba, kuma ba mu taba karbo ko taron kowa ko wata takarda ba, a'a abin da ya kai mu kenan. Muka je muka zauna da gwamnan lokacin, yace mutanen nan na kaso sabon gari iyayen mu ne, yayyen mu ne, kuma in lokacin zabe ya zo su muke bi mu je mu musu wa'azi masallatan kasuwa, mu ce musu ga yadda za su yi kuma su girmama musu karba ba dan mun isa ba. To yau an zo an ce za a rushe kasuwa, sun ce ba su kai darajar su ga gwamna ba. Shi ne muka zo mai magana da mai girma gwamna a madadinsu, sai ce ai ci gaba ne za a kawo. Muka ce kwarai da gaske, amma matsalar da ci gaban ke dauke da ita, in aka ce yau matarka ba za ta sake haihuwa ba, amma kuma fa duk ran da za ta dauki ciki ta haihu, to za ta haihu din amma za ta mutu, shi dan ya rayu. Ci gaba ne ko ba ci gaba ba? To duk ci gaban da zai zo da tafi da uwar, don maka da a ci gaban, kada dan ya zo, haka ne ko ba haka ba? Saboda haka abinda muke so ne girma gwamna, Zariya tana da filaye, a je a samu wani fili a yi sabuwar kasuwa, gwamnati ta gina yadda ta so, ta sa kuɗi yadda ta so, wanda yake da hali ya tashi daga nan ya koma, wanda bai da hali ya zaman shi a tsohuwar kasuwa. Na ce ga kasuwar Kurmi nan da ke Kano, aƙalla shekara ta 500, kasuwar Kurmi da ke Kano aƙalla shekara ta 500, in ka je har yanzu akwai tsofaffin shaguna wanda duk gazarta ka sai ta yi dutsa za ka shiga, irin na da wanda aka gina da azara da tubali. In aka tashi sai ku ga jihar Kano sai ce sabuwar kasuwa a wani wuri, ba a taɓa cewa za a rushe ba, sai a batta. Ce eh, to wannan shawara haka ne, amma kuma mu muna son al'amarin ci gaba ne. Nace eh, ai ci gaban ga yadda muka ba da shawara, kuma ga yadda muka yi hujja, ba inda aka kai Kano neman kuɗi a Najeriya ta Arewa, amma gashi ba su taɓa rushe irin waɗannan ba, saboda haka mu ma muke ba da shawara. Sannan na kawo abin da ni da kaina na taɓa gani a Adamawa a Jimeta a Yola, aka zo suna da tsohuwar kasuwar su tun da aka kafa garin Jimeta, aka zo rana tsaka aka ce za a rushe ta. Da aka rushe ta, mafi yawancin ƴan kasuwan ba su iya samun su sai rumfunan ba, saboda rumfunan za a koma da su ne matar gwamnawa ne, matar famanin sakatare wance, director wani, kana zaune a rumfarka jalinka naira 700,000 ne. An zo an rushe, an ce in kana son ka sai wannan filin kuma sai ka sa 3,000,000. Yo kai kana da 3,000,000 ba Abuja za ka koma ba? Na fata an gane. Amma mutanen nan suka kafe bayan wannan shawara, sai ga wani dagaci ko hakimi tsohon principal na wata makaranta a garin nan, aka tura shi da jamfenti ya shiga cikin kasuwar sabon gari yana ta lambobi. To da muka ga haka sai muka ce to abin nan tunda mutanen nan ƴan zamani ne, bari mu mami musu zamani. Sai na tara ƴan jaridu a office ina na muciya, nan da nan gari na wayewa jaridu sai suka dauka. Shikenan kuma sai gashi ya turo wani wakilin shi, wani mai bashi shawara akan harkokin addinin musulunci, ya to ya same ni, gaskiya malam bai kyauta mini ba, dan mai malam zai wannan magana tunda yayi mana nasiha, ba sai bari ba. Nace a'a, gaskiya ne mun yi nasiha ne, kuma sai muka ji dai sam no going back, shine mu ma muka biyo ta wani wuri, shine kawai abin da ya faru kenan. Me yasa da aka zo za a gina Kaduna, tunda Kaduna ta cinkushe me yasa aka tafi can bayan gari aka ce za a yi sabuwar Kaduna? Da ba sai a rusa tsohuwar ba, ita ma a raba filaye, ai duk ɗaya ne. Ina fatan kuna fahimta abubuwan jama'a. To haka al'amuran nan suke jama'a. Dole ka rinka kana tausaya mutanen nan. Wani yana nan a kaso sabon gari fa, za ka yi mamaki na ce naira 1,000 ce jale shi. Shine kwangwala ba ka yana yawo da ita, ko ya kafa ta a tsakiyar kasuwar nan yana soka allura da zare. Da allura da zaren gaba ɗaya ba su wuce naira 900 ba zuwa 1,000. Amma a cikinsu yake ci da matar shi da 'ya'yan shi, yake biyan kuɗin haya, in zai tafi ganin gida kuma ya sayo uwar shi a tamfa ta sa mishi albarka. Haka ne ko ba haka ba? Naka rusa gudu zai yi. Lokacin muna yau da aka yi wancan abin, wallahi tallahi akwai mutumin gashuwa haka ya bar garin. Dole ya bar garin. Me yasa? An ba su rana, an ba su notice, sai suna ganin abin nan kamar wasa ne. Ran nan kawai sai aka turo a zo a rushe rumfuna. Ya kira mai baro ya loda kaya, kawai mai baro yana ganin Alhaji ya saki jiki ya abin nan ya koma rumfa ya kula da waɗancan kaya. Doguwar baro ba baro irin wannan ƙarama ta gini ba, doguwa irin wadda ake ɗinnan ane mata da ƙarfe ta masu walda mai ƙafafuwa, kawai sai carke da kaya. Shikenan yawa yi gari, shikenan dama yana zaune gidan haya ne. Wannan kayan da su yake biyan haya, yake cin abinci, ya sai wa mahaifiyar shi, ya sai wa mahaifin shi, yayi kaza yayi kaza, mai baro ya gudu. Shikenan sai bar garin, yanzu yana can garin su Gashuwa, jihar Yobe. Wannan shine abin da mu, wannan ita ce fa matsalar mu da su fa. Su wai abin da kullun suke gani shine ne, malamai kawai su goyi bayan su akan duk abin da suke yi. A waɗannan mayunwatan malamai ne fukatattu. Amma in dai kana wakiltar al'ummarka ne, ai bai kamata kawai su mutanen nan za ka yi ta goyon baya ba. Su ma talakawan, kaga inda suke da gaskiya sai ka mara musu. In kaga inda za su sa son zuciya, su ma sai ka ce a'a ba daidai bane, kuma ka ku nemi kaza. To amma kun ga haka ake irin wannan rayuwar yanzu. Haka siddan sai ku ga an zo an ce za a buge wannan wuri da kuke dan kasa kanunfari da yalan Bello, kuna samun alheri. Sai a ce local government za ta raba shaguna. Kuma ka raba shaguna sai a ce nawa ne shago. Ga sunan an yi musu akwanan nan ta Tudun Wada. Duk wanda aka haife shi daga shekara 50 zuwa yau a Tudun Wada Zaria, wannan kwana ta agwara in ka fito layin sarki, ya san cewa Fulani ne ke zama suna kasa nono. Wannan ya tsohuwa ta dako furarta, wannan ya zo ya ɗanyi ragadada, da haka suke cin abinci. Haka su da sai aka ce an buge wurin, local government za ta raba rumfuna. Aka zo aka raba rumfuna 1,150, 1,300, 1,400, shi kenan. Bayan kwana biyu kuma wata local government ɗin ta zo ta ce an buge an fasa, kai da aka ci kuɗin ka fa. Ku je ku ga yadda wurin yake. Haka za mu zauna? Ba daidai ba ne. Ina kawo muku misalin cewa wannan abin da Ja'far yake faɗi, ba wai a ƙasashen kafirai kawai ba, har a ƙasashen musulmi gashi nan haka ake yi. Da mutum ya samu ƙarfi kawai, abin da yake tunani ya zai ya mamaye mutanen shi, ya zai yayi kaza, ya zai yayi kaza. Saboda kawai in suka samu mulkin sun daina shigowa cikinku, dama kuma kafin ku zaɓe su ba a anguwanninku suke ba, don haka ba su san matsalolinku ba. To lokacin da suka tafi kuma ba ruwansu da matsalolinku, don haka za a zauna ne kawai sai wani katon ƙauye fa wanda ya musu campaign sai je ce ranka daɗe wuri kaza da a kori mutanen nan ma a raba filaye, sai ce a haka ne fa, kai amma kai wane shege ne kai, ka iya shawara ba? Shikenan. Saboda in an zo an raba za a bashi guda 5. Haka suke yi a cikin addinin musulunci, wanda wannan shari'ar ta addinin musulunci hatta a dokokin da Bature ya zo ya sanya su, sai da aka karɓe su a nan arewacin ƙasar nan. Shi ne duk wanda aka same shi da fili, daji ne ya je ya gyara shi, ko bola ce ko wani lalataccen wuri ne ya gyara shi, manzon Allah ya ce wannan fili ya zama nashi, wannan fili ya zama nashi, babu wani dalili da zai sa a zo a ƙwace. Idan kuwa za a zo, to ba fa za a zo a yi mishi irin yadda ma'aikatar ƙasashe take yi ba ne, sai a zo a samu dattijiya shekarar 70 yana noma fili, sai a ce gwamnati tana son wannan fili nata ne. Bishiyar mangwara da ke wurin sai a ce naira 250. gonar kuma fa ta kai 100 by 100, sai ya ce ita kuma naira 300,000, sai ya bashi naira 300,250 shikenan ya tashi. Shikenan sai kuma sai a zo sai a ainihin rarraba filaye. In aka zo aka rarraba filaye a wannan guri, sai a sayar da su miliyoyin kuɗi. Ko kun fahimta jama'a? To wannan fa yana daga cikin sharri, kuma yana daga cikin hadari, wanda yake wajibi ne al'ummar mu wallahi tallahi su guje shi. In ba haka ba, Shehu Usmanu Danfodiyo yana cewa Allah kan bar gwamnati koda ta kafirci ce in babu zalunci a ciki, amma Allah kan rusa gwamnati koda ta musulunci ce inda zalunci a ciki. Da mun tashi nan, kana da hali, ka je ka kalli tashi NTA ka gani suna nan ana ta musu hukunci akan MBCE, masu sai da kamfanonin gwamnati da suka siyar, suna nan suna ta tunan asirin juna. Har jiya wani yace sai a kamo Obasanjo, shi ma ya zo ya jawabi live ake sa su. Da mun tashi nan muke zama muna kallon su, nan muke sa su ka gan su gashi nan a talabijin, suna ta junan su tunan asiri, a ce an sayar da kamfani kaza, an sayar da kamfani kaza, suwane su suka yi kaza, suwane su suka yi kaza. Allah maraukakin sarki ya kiyaye. To shi ne sai malam yake cewa tajidu tilka al-ibarat tantabiqu ala ba'd al-mujtama'at al-kafira al-gharbiyyah al-mu'asira, yace zaka samu ire-iren waɗannan maganganu da Ja'far ya faɗi suna daidai da yadda wasu ƙasashe suke na kafirai al-gharbiyyah, yace waɗanda suke na yammacin duniya al-mu'asira a zamanin nan. Innahu malan yace wannan abin fa, waɗannan sifofin na zalunci da Ja'far yake faɗi, sun waƙe a haƙiƙanin al'amari ya sifu shi Ja'far din nan yana siffanta kulla mujtama'in yabta'idu an dinillah, duk wani gari, duk wani zamantakewa, duk wata anguwa da ta yi nisa daga addinin Allah. Zalika anna kulla mujtama'in yubayyi'u dinallahi yusbihu bihadhihi sifa, abinda yasa shine dukkan wani wurin zama na jama'a wanda ya tozartar da addinin Allah, to sai ka samu cewa wannan wurin zama irin na waɗannan jama'a Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Amma sai ka samu haka al'amarin yake, matukar ya tozarta addinin Allah, wannan siffar duk sai ta tabbata gare shi, Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Shi yasa shi fa musulmi, kamar yadda suke cewa dinun wa daula, addinin musulunci ba wai sallah kadai ba, a haddabin tsari na hukumomi da zamantakewa duk addinin musulunci. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Za mu saurara anan sai mu dan samu mu shigar da 'yan tambayoyi biyu uku haka da makamantansu. Idan ba ku manta ba, mun yi maganganu dangane da izgilanci da aka yi ta yi dangane da karatu da muke ci, izgilanci game da addini da sauransu. Wasu suka rubuta wata doguwar takarda suna cewa mahaifinsu limami ne na wani masallaci a anguwarsu, amma sai ban girma ya kama shi, sai su 'ya'yan sai suka ɗauki daga cikin ayyukan da mahaifin yake yi, sharan masallaci, kiran sallah, limanci a wasu lokuta, har al'amari ya kai wai mutanen anguwa wasu su ne musu laƙabi da cewa 'yan gado. Shi ne suke tambaya, shin wannan izgilanci ne? Gaskiya wannan izgilanci ne, domin ai idan da waɗannan 'ya'yan ba su karatu ba, za su iya yin wannan aikin na mahaifinsu? Amma ai kaga gado, ba ka da wata siffa da kake siffantuwa da ita sannan a ce a baka gado, idan mahaifinka ya mutu ko mahaukaci ne kai, za a baka gado? Ba za a ce sai kana da hankali ba. Amma idan mahaifinka liman ne, kai baka iya karatun sallah ba, zai yi ka gaje shi? Don haka ba gado ba ne. Wannan kalma ce ta izgilanci. Suka ce wacce nasiha za a yi musu su, kuma wacce nasiha za a yi wa su masu musu izgilancin, tunda dukkansu ahli sunna ne. To nasiha dai gare ku ita ce kar ku sake wannan magana ta sa ku daina, don idan wannan magana ta sa kuka daina kuma al'amari ya lalace. Imam al-Bukhari yana cewa duk mutumin da zai fara alheri ya daina saboda surutu da ake mai, to dama ba dan Allah yake ba. Dan kada tsegumi da izgilanci ya hana ku yin aikin alheri. Su kuma su ji tsoron Allah, su bar wannan magana ta izgilanci, domin za ta iya ruguza rayuwarsu. Allah ya kyauta. Dangane da tarihin da muka kawo cewa mutanen nan sun siffanta annabi da cewa ibnu abi kabsha ko ibnu abi kabsha dan gidan baban kabsha yace wasu sun ce shi abu kabsha din nan mijin halimatu sa'diya ne dan haka ake cewa annabi ibnu abi kabsha a ana cewa annabi ibnu abi kabsha ne saboda wancan dalili da muka gabatar a baya ibnu hajrin shi ya kawo wannan a cikin fathul bari a cikin kitabu badil wahyi a daidai sharhin wannan dogon hadisi na zuwan su abu sufyan kasa ainihin wato hirakal ina fata an gane amma ba za mu ki cewa kuma mijin halimatu sa'diya ya kasance shi ma ane mishi laqabi da abu kabsha ba zai iya yiwa ya zama laqabin ko alkunyat ko makamantan haka tayi daya amma dai ana cewa annabi ne haka saboda can cikin kakanni yana da wani kaka mai suna abu kabsha gwarzo ne wannan yace wasu mata sun dauko sanya wani irin hijabi wanda shi irin wannan hijabi za ka ganshi sharashara yana ainihin bayyana jikinsu akwai masu launi iri-iri da makamantan haka wani lokacin har sai ga ta janye hijabin ta sauke shi ma a doron wuyanta kawai ana ganin nonanta da sauransu yaya matsayin wannan hijabi ya saba wa musulunci domin hijabi dole ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana a cikin suratul ahzab sai ya lulluɓe jiki baki daya malamai kuma suka yi bayani kamar yadda ya zo cikin hadisai cewa lalle ya zama yana da kauri ya zama ya kai kasa ya zama wannan hijabi ba ainihin wato matsatsi bane ya zama wannan hijabi in an dube shi bai kama da kayan maza ba ko kayan kafirai sannan kar kuma ya zama mai tsada-tsada take cire ni ka karanta littafin jilbabul mar'atul muslima za ka ga gamsassun bayanai akan haka baihaqi ya ruwaito wata riwaya daga sayyida aisha akwai wanta mai suna abdurrahman yana da ya rannan sai ita wannan ya sai ta shigo gidan aisha da gele mai sharashara sai aisha ta kwace gelen ta ya gashi sai tace baki san cewa suratul nur ta sauka bane Allah ya ce mata su lulluba jikinsu saboda haka gaskiya saboda Allah mata ku daina sanya irin wannan hijabi galibi zaka ganshi wani irin yadi ne yana rawa kamar yana tsuma haka kamar an yanka naman rago haka to ba daidai bane ne wannan yace ko mai azumi zai iya shakar inhaler to shakar inhaler ai ba abu ne wanda ake yin shi kawai na nishadi ba mutumin da ke asma ne yake shakar inhaler to ko mutum yana azumi zai iya shakar inhaler to wannan tambayar ku dauke ta a matsayin irin karatun dazu ban sani ba a yanzu zan je bincika insha Allah ta'ala ku bini bashin ta ko darasi na gaba ko can gaba Allah ya taimaka wannan yace ko ya halatta a fesa maganin ciyawa a makabarta ko ko a nome ta a nome ta shi yace domin maganin ciyawar yana matsayin wuta ne dan da an zuba zaka ga yadda wuta take wa wuri haka take wa ciyawar to kuma duk al'amari irin wannan ana nesan tashi daga kabari don girmama al'ummar musulmin da ke kwance a wurin wannan yace mutum ne ba musulmi ba ko ba musulma ba sai ta dafa abinci ka iya zuwa ka siya ka sha ruwa da shi lokacin azumi zaka iya dawa ta gani zaka iya babu ne fi insha Allah na in ta ka kyauta ta bayar zaka iya ci mana na babu ne fi za ku iya zuwa wai kuna da ogani a office wani shugaban ku ne a ma'aikatar ku ko a ina ne sai ga kuna azumi sai ce ku zo gidan shi yau ku sha ruwa sai mu dawo maganar mu ta dazu akwai wani abu da kuke tsoro na cutarwa sannan akwai maslaha yi zai ji dadi yana so ya mutunta ku ne sai ku je ina fata an gane kwarai da gaske har Obasanjo shugabancin Najeriya ya gama ana shan ruwa a gidan shi duk watan azumi saboda za ka yi mamaki in nace maka Obasanjo duk shekara yana azumi har bana tun da yake duk azumin Ramadan da Obasanjo ake yi da shi ake saukewa kai gwajin gwala sai Najeriya malam mutum yaje ya samu cikin fadama ya dora gidan sama to shine wannan jama'a yana yi ko ni tsohon mai ba shawara shi yake gaya mana haka lokaci ya kira mu zamu yi mishi gyaran wasu na'urori a gidan shi muka je muka yi ta jira har 11 dare da watan azumi ne sai yace ai suna can sun sha ruwa ne gidan Obasanjo yana ta basu dariya matar ta kawo naman alade ta zaginta cewa ba ya ce mata azumi ya ba sauran naman haram a gidan nan ba. To Allah ya kyauta. General ne, General Aliyu Gusau ne yake faɗin wannan magana. Allah ya taimaka. Wannan yake yana neman don Allah a ja hankalin dillalai da kiyatekas game da sayar da ayi ba da haya ga waɗanda ba musulmi ba. To wannan matsala ce babba, kamar yadda ka ji na fara ishara a kai, shi yasa ka ga na dan kwankwashe ta kaɗan, na wuce, saboda ita matsalar tana da wata matsala ce a ƙarƙashinta. So da dama idan ka gina gida musamman anguwanni irin waɗannan namu da GRA, in ka kira mutanen musulmi ka ce kuɗin haya 100,000, gidan yana da ɗaki biyu, yana da babban falo, an fahimta? Ko 150,000 ko 200,000, to galibi mutanen mu sai su ce kai ina 100,000 a shekara ba zan iya ba. To su kuma za su iya biya, sai ga duk yadda sana'ar shi take sai ga zai iya biya, sai ga dalibai za su iya biya. To kai kuma ka zo anguwa irin wannan ka sai fili naira miliyan 5, ka kashe naira miliyan 10 ko 20 ka gina, to zai yiwu ka sa haya ɗaki naira 250 a wata? A shekara ya zama kuɗi ba za su wuce naira 500,000 ba? Ba zai yiwu ba. To kun ji gaskiyar lamari matsalar da take faruwa. To wannan matsalar ban san yadda za a iya maganinta ba, don matsala ce maddiya, kuɗi sun shigo ciki, fatawa da wahala ce ƙarfi. Don dai mutum ba zai gina gidan shi miliyan 30 ka ce koma ya sanya musulmi Hausawa ƴan uwan shi, amma kuma za su rinka bashi naira 300,000 a shekara ba. Wani ya shekara biyu bai biya ba, ran da aka bashi notice ya ɗauko carbi ya zauna a ƙofar gida yana kuka. To kaga akwai matsala. Babban al'amari shi ne al'umman mu dole ne su ɗin su yunƙura, ka rinka tari, ka rinka abin nan. In dai Allah ya kyauta, matsala ce dai babba jama'a, musamman anguwar da muna fama da ita. Haka dai na gamsu da maganar ka, sai dai ka sani ai shi wanda ya gina gida shekara 20 da ta wuce ya karɓi kuɗin haya, ya ainihin biya ya maye kuɗin gidan shi, dama galibi wani yana yi ne don iya manyanta kuma ya ci gaba da samun kuɗi. Ba wai so yake in ya mai da kuɗin shi kuma ya ci gaba da taimako ba. Ko kuwa don ka ɗauko matsalar su kuma caretakers, matsalar caretakers shi kuma idan zai ba wa na ɗaki 20,000, amma in student ne 80,000, ko wannan student ɗaya sai a karɓi 20,000 a hannun shi, sai ga 80,000. Shi caretakers shi kuma galibi saboda zai iya tsayawa ya shafa wa idon shi toka, kai kuma in kai mai gida ne sai su zo su ne maka kuka, suna nuna maka larurori. Wato matsalolin dai idan an bugi zaki dole a bugi taiki a wannan gaba, babu shakka dole ne mutane su tsaya su yi nazari. Wani yana tambaya zai iya yin sallah ainihin wato raka'a ɗaya ko uku ko biyar ko bakwai ko 11, sannan kuma in ya tashi raka'a biyu ko hudu a cikin dare, to ai kaga in kai haka kai wajen 10-15 kenan, ko kai 13. Abin da ya dace shine kar ka wuce wannan 11 din, dan haka in ka san kai mai farkawa ne a ƙarshen dare kuma kana so ka rinka yin nafilfilin, sai ka rinka barin su gaba ɗaya sai ƙarshen dare. In ba haka ba kuma fa sai kai 5 a farkon dare, in ƙarshen dare sai kai guda 6. Ina fata an gane. Allah ya taimaka. Na'am. 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 Idan ya bi tarawihi kuma ya bi me? A'a. Za ka yi sallah azhar a masallaci kuma ka sake zuwa gida ka sake maimaita azhar, ba zai yiwu ba. Ina fata an gane. Allah barakatun sarki ya taimaka. To jama'a anan ne za mu saurara insha Allahu ta'ala, sai Allah ya kai mu gobe. Ba a samu damar yin tafsiri ba jiya saboda ruwan sama,
muna roƙon Allah ya albarkace mu ga abin da ya saukar mana. Yau din za a yi karatu insha Allah ta'ala, muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.